Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60 haka kuma kuna iya kama shirin namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirin namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku barhaban lale a shirinmu na daren ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana game da sace dalibai 6 a Lagos din Najeriya. Za kuma aji cewa kungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai a Najeriya na kira gwamnatin Najeriya da ta fara hakar mai a arewacin Najeriya. Muna kuma tafi da labaran wasanni kuma a kira yau dai za a kira lambar mu a bayyana ra'ayoyi kan tabukawa ko akasin haka da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a tsawon shekaru biyu. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022655. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yayi wa shugabannin kungiyar kawancen tsaron NATO lacca akan yadda ba sa biyan kasan kuɗin da ya kamata akan sha'anin tsaro. Ya kuma ce kamata yayi kungiyar ta maida hankali akan yaki da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin kungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce dole ne kungiyar NATO ta maida hankali matuƙa akan yaki da ta'addanci da batun baki ƴan gudun hijira da kuma barazanar Rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin NATO. Waɗannan muhimman batutuwan na tsaro su ne dalilan da suka sanya kai tsaye na fadawa Sakatare Stoltenberg da mambobin kungiyar kawancen cewa yanzu dole ne mambobin kungiyar su ba da tasu gudunmuwar su kuma sauke hakkin da ya rataya a wuyansu ta bangaren kuɗi. Ya kara da cewa cikin mambobi 28, 23 ba sa biyan abin da ya kamata su biya. Hakan bai yi adalci ga jama'ar Amurka ba. Trump ya kuma ce harin bom din da aka kai kwanan nan a birnin Manchester na nuna zurfin kalubalen ta'addancin da muke fuskanta.
A yanzu haka ana rike da mutane takwas dangane da harin bom na kunar bakin waken nan da aka kai lokacin wasan wata mawakiya a birnin Manchester na kasar Ingila. Ciki har da wasu mutane biyun da aka damke a lokacin samaman yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta ba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin samame kan wani gida da ke arewa da birnin na Manchester. Babban baturen 'yan sanda na birnin Manchester da ke waye Ian Hopkins ya ce aiki ya buwayi jami'ansa a cikin 'yan kwanakin nan, amma kuma suna ci gaba da samun wato yin wannan binciken. Ya faɗa yau Alhamis cewa ina son in tabbatar wa al'umma cewa kamakaman da muke yi suna da matuƙar muhimmanci. Binciken gidaje da muka yi kuma ya bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken. 'Yan sanda ba su bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin na bom ɗin ba. A yau Alhamis da safe an yi zaman shiru na ɗan wani lokaci a birnin Manchester saboda jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fiye da shekaru 50 kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a fadin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a taƙaice, wadda a yanzu ake kira kungiyar tarayyar Afirka, wato ranar ta 25 ga watan Mayu na shekarar 1963. Bikin tunawa da Afirka a gare ni ba wai kawai duba irin gudunmuwar da Afirka ta bada ga sauran duniya ba ne, ko da santa ko da ƙarfi da yaji, ta hanyar cinikin bayi, yaƙi da mulkin mallaka. Amma ina duban shi ta hanyar cinikayya da musayar al'adu da ci gaban al'umma, da kuma duba yadda Afirka ta ƙaru, ta samu ci gaba daga wasu ƙasashen da suka riga suka ci gaba. A cewar Muhammad Saliu Kamara, shugaban sashen nazarin Afirka a Jami'ar Howard da ke Washington. Ya kuma ce a yau nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin nahiyoyin da suka fi yawan matasa daga shekaru 35 zuwa ƙasa, waɗannan matasan tamkar wata kaddara ce a cewa kamera, amma kuma akwai kalubale. Ana samun ci gaba ta fannin ilimin matasa a kusan kowace ƙasa a nahiyar Afirka cikin shekaru 20 zuwa 25 da suka gabata, amma sai dai kuma rashin aikin yi ya ƙara a cewar kamera.
Wani jirgin ruwan yakin Amurka ya wuce dab da wani karamin tsibirin da China ke rike da shi a tekun kudancin China, a wani abu da ake dauka a zaman matakin alubalantar ikirarin mallakar wasu yankuna da China ke yi a wannan tekun. Jami'an sojan Amurka sun ce wannan jirgin ruwan yakin mai suna USS Dewey ya wuce ta wani yankin ruwa mai nisan kilomita 22 daga gabar tsibirin Mischief Reef wanda ke cikin jerin tsibirin da ake kira Spratly Island na tekun kudancin China. Major Jamie Davis, mai magana da yawun rundunar sojan Amurka, ya fidda sanarwar da ke cewa Amurka na ci gaba da gudanar da ayyukanta da zamar tabbatar da yancin bi ta kan teku a hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa. Wannan shi ne mataki irinsa na farko da Amurka ta ɗauka tun lokacin da shugaba Trump ya hau kan mulki. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a Lagos din Najeriya, inda wakilinmu Babangida Jibrin ke tafa da labarin sace ɗalibai shida da wasu 'yan bindiga suka yi. Babangida?
Rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar IFE a jihar Lagos na cewa yanzu haka wasu dalibai guda shida sun bace sama ko ƙasa sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar nasu da wanda ke mallakar gwamnatin jihar Lagos. Su dai waɗannan 'yan bindiga da ake kyautata sun cewa masu garkuwa da mutane ne sun sace dalibai guda shida da kuma shugabannin makarantu guda biyu. Kodayake har yanzu babu wani cikakken rahoto daga jami'an 'yan sanda na rundunar jihar Lagos, amma ɗan majalisar wakilai daga jihar Lagos mai wakiltar mazabar Ife, inda wannan lamari ya faru, Honorable Wale Raji ya gabatar da kukansa ga majalisar wakilan na yin kira ga babban Sufeto Janar ‘yan sandan Najeriya Idris Ibrahim da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos da su tashi tsaye wajen ganin sun ceto waɗannan yara da aka sace. Wannan dai ba shi ne karon farko ko na biyu ko ma na uku da ake ba da rahotannin sace yara a makarantunsu ba tsakanin jihohin Lagos da kuma jihar Ogun ko a watannin da suka gabata, sai da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗalibai da ke makarantar ƙasar Turkiya da ke jihar Ogun. Ayinda kuma wannan hari da aka kai wannan makaranta da ke Ife shi ne na biyu da 'yan bindigan suka kai, banda wanda suka kai a shekarar bara, inda anan ma suka yi garkuwa da wasu ɗalibai da wanda daga baya kuma aka sako ɗaliban, inda kuma 'yan sanda suka ce sun kama waɗanda ke garkuwa da mutanen. To, ko al'umma ke ji game da wannan?
Gaskiya ta barbarewa abu ya kai matuƙa za a ci, kamar ƙasarmu Najeriya da muke da jami'an tsaro, akwai soja, akwai ɗan sanda, a ci wannan tana faruwa ba abin da suka yi.
Amma ba ganin su ma 'yan jami'an tsaro ba su da horar?
Eh, gaskiya ba abin da zan ce, kawai su jami'an tsaron Najeriya gaskiya rashin kishin ƙasa ne ke damun su.
Ra'ayina shi ne ya kamata gwamnati ta tsaya ta diba wannan lamari da kai da muhimmanci, saboda wannan abu ba shi bane kari na harko.
Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos dai lamarin ya ci tura. Baban yaci firamar Amurka daga Lagos.
To, a gaida Babangida daga Lagos kuma sai Adamawa, inda kungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai na wato ta Pengasan ta ƙasa baki ɗaya ta yi taro ta kuma kira gwamnatin Najeriya da ta fara haƙo mai a arewacin Najeriya. Sanusi Adamu, gare ka.
Yayin da kungiyar kasashe masu sarrafa man fetur OPEC ke duba yiwuwar ƙara yawan gangan mai da suke hakawa da daga farashin mai a kasuwannin duniya a birnin Vienna na ƙasar Australia, kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur da gas ta ƙasa, a bayan zaman taronta da ta yi a Yola Fadar jihar Adamawa, ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta himmantu wajen neman albarkatun man fetur a arewacin ƙasar. Dr. Mohammed Ibrahim, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu, ya yi mini bayanin dalilinsu na yin wannan kirar.
Idan muka duba kamar kasar America da Saudi Arabia da irin su kamar kasashe kamar irin su Iran da Iraq, zamu ga cewa inda ma aka fi samun tattalin arzikin man fetur an fi samu ne a wajajen Sahara da kuma inda akwai amada. Saboda haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada karfi wajen neman arzikin man fetur a nan arewacin Najeriya inda muke cewa inland basins. Idan muka duba abin da yake faruwa misali a Chad, kasar Chad da Niger, zamu ga cewa su ne kasashe da ba su da teku amma yau alhamdulillah suna hakan bai hatta ma refinery ma inda ma ake sarrafa man suna da su.
To amma ko baya ganin neman ƙarin rijiyoyin man a lokacin da duniya ke neman wasu hanyoyi na samar da wani makamashi da zai maye gurbin man fetur da ake fargaban na iya karewa nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa. Ga kuma batun nan na gurbatar muhalli, ga bayanin masanin kan makamashi Dr. Muhammad Ibrahim.
Abin da ake faɗi shine wato saboda abin da ke faruwa yanzu a duniya gabaɗaya, musamman ma na harkar hamada, shine ake ganin cewa kamar man fetur nan da shekaru da za su zo zamu ga cewa za a daina amfani da man fetur, za a amfani da kamar rana haka da kuma iska wajen neman abin da ake cewa kamar energy. To shine muka nuna cewa ai magana ba haka take ba. Man fetur har nan shekara 2040 man fetur zai kasance abu ne wanda dole fa yana da muhimmanci ga duniya gabaɗaya.
Da yake magana kan aniyar gwamnatin Najeriya na soma aikin neman man fetur a tafkin Chadi biyo bayan galabar da askarawan Najeriya suka samu kan 'yan kungiyar Boko Haram, shugaban kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur ta kasa Comrade Francis Olabode Johnson ya nuna goyon bayan kungiyar, yana mai fadin kamata ya yi gwamnatin tarayya ta sauya tunaninta na sayar da matatun mai ga 'yan kasuwa.
We support it and whatever the government has resolved to do, we as a recognized labor are ready to partner with them in the oil and gas.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To a gaida Sanusi, an jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan burgewa ko rashin burgewar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wadda ke gab da cika shekaru biyu kan gadon mulki. Kafin nan ga Sahabo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar muna da wani malami daga Nasarawa, wake kallai.
To assalamu alaikum sakin Hausa muryar Amurka, kuna tare da Rufa'i kakan Zaria daga jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
To Rufa'i muna jin ka.
To hakika dangane da cikin shekaru biyu da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kusa yi a yau, to gaskiya wannan gwamnati sai dai mu yi mata fatan alkhairi. Allah ya sa wannan gwamnati a ƙudurorin da ta sa a gaba, Allah ya ba ta sa'a, domin wannan gwamnati babu abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi.
To Malam Nasarawa, mun gode da ra'ayinka. Daga Nasarawa bari mu kada azarai a Bauchi, wake kala azarai.
Kana magana da Malam Lakani azarai da Barma Kafu.
To Malam, muna jin ka.
Yawa, ba abin da za mu ce sai dai mu gode Ubangiji, saboda gwamnatin Buhari ta kawo sauye-sauye da dama, kuma mun canji da muka zaba alhamdulillah mun ganshi.
To Malam Azarai,
ko ta bangare,
to ci gaba.
Ko ta bangaren tsaro haka, mun san daga yanda muka fito ko mun san daga yanda muke a zuwa yau.
To mun gode da ra'ayinka Malam Nazari. Har yanzu dai muna Bauchin Yakubu, wake kallai a Bauchin.
Sani makani ke kafin madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sani, muna jin ka.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode, Allah ya kawo mana gwamnatin da muka ji daɗi, gwamnatin Muhammadu Buhari. Mun ba mu taba jin daɗi a yanda muka samu kamar tsaro da samar da aikin yi da ni'imomi wanda muka samu, gaskiya mun ji daɗi. Alhamdulillah, gwamnatin nan
To mun gode da ra'ayinku mutanen Bauchi. Daga Bauchi bari mu je mu Kaduna, garin gwamna, wake kallai a Kaduna.
Oh, salamashi, barka da lasariya.
Kai ma barka da.
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Murtala.
To gaskiya daidai gwargwado mun yaba mu wannan gwamnati, amma magana ta gaskiya akwai sauran aiki a gabansu. Duba da ka ga ko alƙawura ma musamman da suke wa matasa lokacin kamfe da makamanta, aka duk da daidai ma ɗan jam'iyyar ne, to akwai alƙawuran da yana da buƙata mu ga bayanau an tabbatar sun fita, an haɗa fayil ɗinsu, an rufe, an gama da su, an haruwarsu.
to abin da nake fara tuna musu kenan
kuma wato kamar su me da me kamar su me da me fa
kaga da an ce za a bada marasa aiki 2500 ga misali matasa ban san ko an fara wani yanki ba amma dai har yanzu nan ba san saura dai tun ba mu gan shi ba
eh
kaga ni ko to da kuma makamantan ire-iren wa'annan ya kamata a ce bana so sai na tsoita abin ne ya kamata a ce dai su alƙawarin da dai gurgudu da fatan Allah ba su kwantukawa
to mun gode da wannan bayaninka da fatan kuma hukuma ta ji har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kallahi a Kaduna
ya wuce da yamma da shi karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya
to malam ya umuna jinka
to alhamdulillah shi ba abin da zamu cewa Allah sai godiya saboda wannan gwamnati an samu ci gaba matuka gaya duk da dai ba da alasa kalubale ba kamar yadda dama rayuwar dan adam ba ta tafiya sai da wannan kalubale in ka duba fannin tsaro maganar ainihin yaki da cin hanci da rashawar nan da kuma ainihin shi kanshi maganar tattalin arzikin nan to abin kawai da yake gaban wannan gwamnati kamar inda ta dauko tsari na bunƙasa kasa da abinci to da Allah ta ci gaba da yi kar a fuda boda dan saboda Najeriya ta ciyar da kanta da in an ganka manomi an dauke ka wahalalle ne to yanzu arziki ya koma kauye arziki ya koma gida ya koma gona muna godiya ga wannan gwamnati Allah shi kara ma kuma wannan baba lafiya nagode
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Taraba wake kallahi a Taraba
kuna magana da jenga tangure da Taraba karin lamdo
muna
gazar bambur
to muna jinka
eh a gaskiya baba Buhari ne shi ke zakara da mun gode masa dalilin da shi mu talaka mun samu afana noman kasa mu buna ka da dan kanyin ka zagar ka jiwo manya mu da su zamu kudi ba su da aiki ba su da komai sai dai su jinga walwala da kudi kai suna ajiya moto suna yauka ne amma da dai amma yanzu ka ga ga shi na mulki ya sa kowa ya koma noma hankalin kowa ta zo gida to mun gode kowa da fannin tsaro
to mun gode malam na Taraba bari mu je mu kafin madaki ina jin bauchi kenan wake kallahi
eh assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi a wannan gwamnati gaskiya a shekara biyu babu abin da zamu ce mata sai dai mu ce Allah ya saka mata da alheri na gwamnati Muhammadu Buhari saboda mun samu tsaro a kasar mu musamman mu ɗan arewa maso gabar a da ba ma iya fita kasuwannin mu da masallaci da wajen masana'antu da wajen aikin gwamnati amma yanzu a wannan gwamnati na Muhammadu Buhari kowa yana fita ya nemi abinci ya kuma yi kasuwancin sa aiki kuma ya bunƙasa sannan idan ka dawo maganar noma din yau Najeriya kowa ya tsaya da kafafunsa musamman masu noma sune masu jin daɗi masu kuɗi yawancin su masu ne da suka fi aikin makka saboda noman da suka yi suka bun wannan gwamnati ta bunƙasa noma muna mata fatan alheri Muhammadu Buhari kuma Allah ya kara masa lafiya kasan mu Najeriya Allah ya taimake ta
to mun gode malam na kafin madaki bari mu je mu can Kurmi Bayelsa wake kan layi a Bayelsa
assalamu alaikum Alhaji Hayatu
to Alhaji muna jinka
to malam Mustafa ina muku fatan alheri
to muna maka fatan alheri Ibrahim ne ci gaba
to alhamdulillah muke General Muhammadu Buhari babu abin da zamu ci sai mu ce Allah ya saka mishi da yadin kuma Allah shi ba babu lafiya saboda koyewar mutu babu ya bu ya tarihin da ban taba gani ba a rayuwata mayan sojoji sai shi duk mayan shigo duk shugabannin da an kai ba a taba yin shugaba mai adalci ba irin babaka Buhari ubangiji Allah duk masu mishi tsabo dogon kafa a cikin shi ubangiji Allah shi kawar da su Allah shi ba mu zaman lafiya
to mun gode sosai malam na Allah ya karba du'arka mun gode sosai bari mu je mu Kebi wake kala Kebi
Hello.
To muna jinka.
Kana ji na?
Eh,
wala barka da aiki.
Barka da warhaka.
Au lafiya.
Lafiya lau.
Hello?
Ya lafiya muna jinka. Ci gaba bayyana ra'ayinka. Mun gode. Yawa, ci gaba.
Yawa, ci gaba. Kana ji na?
Muna jinka sosai bai ka ba. Oh my god. To bari mu je mu Kaduna. Wake kallaya Kaduna.
Malam Ibrahim ka almasi barka da dare.
Barka da warhaka.
Tun Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rekoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Kware mun dagoka, ci gaba.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan al'amari na maganar mulkin Buhari shekara biyu, jode da dan adam ba ka raba shi da korafi da wani kuka da wani karadi, to mu da muke especially mu da muke yan arewa, to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana malam Muhammadu Buhari, saboda mu mun san abin da ke faruwa. Abin da yake kana cikin masallaci kana sallah an sa maka bomb, kana cikin coci kana ibada an sa maka bomb, an riga an gama da Adamawa, an gama da Maiduguri, an gama da Bauchi, an zo Kano, an shigo Kaduna. To wai dan Najeriya me yake so? Ai mai so yake Buhari ya bashi kudi ya sa a jiwu? To ya kamata da gaskiya idan an yi abin da ai Allah subhanahu wataala ya ce idan yayi abu kai ba, to Allah zai kara maka, idan kuma ka kushe sai ka dadana azabar shi. Dan haka ya kamata dan adam idan ya lura da abin da akai abu yayi daidai, to ya kamata kokari ya yaba. Mu muna addu'a Allah ya kara mallam Muhammadu Buhari lafiya, kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
To mun gode sosai Musan Garo, bari mu je mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wake kan layi.
Kuna magana da Jamilu mai office party.
To mallam Jamilu.
To ni maudu'ina a yau shi ne Janar Muhammadu Buhari, a gaskiya a cikin shekara biyu nan mun ji daɗin mulkinsa, saboda na yi abubuwa cikin shekara biyu nan, ni dinnan kaina wanda yake shekara 16 da suka wuce zai same shi ba. Saboda haka muna masa fatan alheri, muna fatan Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mai ƙaunarsa ma lafiya, da ku kanku ma'aikatan gidan rediyon Amurka da kuke ba mu dama mu bayyana ra'ayoyinmu.
To mu ma muna muku wannan addu'ar, mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawarsa, da kuma Allah isa Allah ya karba addu'ar ku ga shugaban ƙasa da kuma Najeriya baki ɗaya. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Zambia ta kasance kasar Afrika ta farko da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, da yanzu haka ake fafatawa a kasar Koriya ta Kudu. Zambia din ta yi waiwayin baya ne ta rama ƙwallaye biyun da kasar Iran ta jefa mata, ta kuma doke ta da ci 4-2, lamarin da ya bata damar tsallakewa daga rukuninsu na C. To sai dai kasar Afrika ta Kudu ta kuma shan kashi karo na biyu a gasar, inda kasar Italiya ta doke ta da ci 2-0. Wannan sakamakon na nuna alamun yiwuwar kasar ta yi wa Jirod daga gasar tun daga matakin rukuni-rukuni. A wasanta na farko dai ta sha kashi ne a hannun Japan da ci 2-1 a ranar Lahadin da ta gabata. Kasar Ghana ta cire sunan Christian Atsu daga jerin 'yan wasa 30 da za su buga wa kasar wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika da kasar Habasha. Atsu ɗan shekaru 25 yana daga cikin zaratan 'yan wasan kasar da koci Kwesi Appiah ya jefar da su a kwandon shara a dawowarsa ta biyu a shugabancin kungiyar kasar. Haka kuma ba wani takamaiman dalili da aka bayar na cire Atsu ɗin tare da zaratan 'yan wasa irin su Mubarak Wakaso da Emmanuel Agyeman Badu da kuma Razak Brema. Appiah ya saka ƙarin 'yan wasan cikin gida har guda 7 a wasan, waɗanda kuma za su buga wasannin sada zumunci da ƙasashen Amurka da Mexico. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin yanzu da duniya take haɗe, ƙwayar halittar cuta ka iya zagaya duniyar cikin 'yan sa'o'i 36 kacal. Cuɗanya tsakanin dabbobin dawa da na gida da ma mutane na iya haifar da sabbin cututtuka. Cinkoson mutane a manyan birane da bulaguro da jiragen sama daga ƙasa zuwa ƙasa hanyoyi ne na yaɗa cuta a duk faɗin duniya cikin 'yan kwanaki ƙalilan. Halittun ƙwayar cututtuka da guba daga halitta ka iya gurɓata tattalin arzikin wurare ta yadda rayuwar al'umma da dabbobi da ake kiwo za su shiga wani haɗari, kamar yadda Catherine Inslee ta rubuta a shafinta na shahir a kafar yanar gizo. Inslee ita ce mataimakiyar darakta a ma'aikatar harkokin wajen Amerika da ke kula da ofishin haɗin kai don rage barazanar cututtuka. Shi ofishin yana ƙarƙashin hukumar tsaron ƙasa da ƙasa da hana yaduwar cututtuka ne. Bacin yiwar haddasa cuta nan da nan, kwayoyin ka iya zama sanadiyar bullar cututtuka na wani tsawon lokaci har su kawo rashin lafiya da yiwa tsaron ƙasa da ƙasa barazana. Domin dakile cututtuka, ko da ma sun kunno kai, wajibi ne duniya ta san hanyar gano kwayoyin cuta da wuri da yadda za ta tunkare ta ta hana yaduwar cututtuka ko wasu halittu ko gubar halitta a duniya. Dalili kenan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka take kashe kudade akan tsarukan da suke taimakawa wurin kiyaye yadda ake yin amfani da halittun a duk fadin duniya. Hakan na nufin kare yaduwar cuta da kuma wasu halittu da guban halitta a duk fadin duniya. Kawancen Amurka da kasar Algeria domin horar da waɗanda suka kware a yadda ake kiyaye halittun na cikin wannan shirin. Masana kimiyya da ƙwararru da ke aiki a ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a da dabbobi ta gwamnatin Algeria sun amfana da horon domin taimaka masu su kware kan yadda za su kula da halittun da gubar halitta. Kamar yadda mukaddashiyar Director Isli ta rubuta, abu mafi mahimmanci, ‘yan Algeria da aka horas sun samu kwarewar tsara mahajan kwasa-kwasan da suka yi la'akari da bukatun ƙasarsu kuma suka aiwatar da su da kansu. Masana kimiyya da ke da rajin kare lafiyar duniya, tsarin dama ne na musayar labarai da abubuwan da suka koya daga junansu. Suna fuskantar kalubale daban-daban a yanayinsu, amma haɗin kawunansu domin fuskantar kalubale da kuma hana aukuwar bala'i na cikin abubuwan da suka fi ba mutum sha'awa a aikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na alfaharin goyon bayan ƙoƙarinsu wanda ya rage yaɗuwar ƙwayar cututtuka a duniya kuma ya ƙarfafa tsaron kiwon lafiya a duniya, kamar yadda mukaddashiyar Director Insley ta rubuta. Sharhin murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaron NATO lacca a kan yadda ba su biyan kasan kuɗin da ya kamata a kan sha'anin tsaro. Ya kuma ce kamata ya yi ƙungiyar ta mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin ƙungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce dole ne ƙungiyar NATO ta mai da hankali matuƙa a kan yaƙi da ta'addanci da batun baƙi 'yan gudun hijira da kuma barazanar Rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin NATO. A yanzu haka ana riƙe da mutane 8 dangane da harin bom ɗin ƙuna baƙin wake da aka kai a daidai lokacin wani wasan wata mawaƙiya a birnin Manchester na ƙasar Ingila, ciki har da wasu mutane 2 da aka damƙe a lokacin sumame yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta da wani abu ba a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin sumame a kan wani gida da ke arewa da birnin na Manchester. Fiye da shekaru 50 kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a faɗin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a taƙaice, wadda a yanzu ake kira ƙungiyar tarayyar Afirka, wato ranar 25 ga watan Mayu na shekarar 1963.
To jama'a, da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Saida Hamdun wadda ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Shedrack, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.